بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سادوا أولا سافيا من البركة يوم منا سافير لا ربا أكب وتر رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة تنال ألف دريه دا أربعين دبير وشتي دي دي دا sha uku ga watan Maris shekarar 2023 miladiya. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Juma'a na Darul Qur'an wanda ke nan ganyen oda a garin Saminaka, inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin Alqur'ani mai girma, kuma muna nan a cikin suratu Al-Ma'ida. Jama'ar musulmi, idan ban manta ba, a jiya mun karanta wasu daga cikin ayoyin Alqur'ani mai girma a wannan sura mai albarka, wanda a yau insha Allah ta'ala za mu maimaita karatun aya ta 12 zuwa abinda ya sawaka insha Allah ta'ala. Fadin Allah madaukakin sarki, wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن
Allah ta'ala ya ce wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il. Hakika Allah madaukakin sarki ya rigi alƙawarin banu Isra'il. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, kuma muka aika da shugabanni jagorori guda 12 daga cikin kowace ƙabila daga cikin ƙabilun Yahudawa guda 12. وقال الله إني معكم، كما الله يشهد رسول الليل إنا ترى لكم. لئن أقمتم الصلاة تبس إذن كك سير دسلا، وآتيتم الزكاة كما كك باير دزكا، وأقرضتم الله وآمنتم برسلي kukai imani da manzannina, wa'azzartumuhum, kuka girma masu, kuka taimaka musu, wa aqaradtumullaha qardan hasana, kuka baiwa Allah rance, rance wanda yake mai kyau, law kaffiranna ankum sayi'atikum, to lallai zan kankare muku zunubanku, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kuma lallai zan shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu. Faman kafara ba'da dhalika minkum, amma duk wanda ya kafirce bayan wannan alƙawari da muka yi da ku, sai mutum ya kafirce ya warware wannan alƙawari, faqad dhalla sawa'a sabil, haƙiƙa wannan ya ɓace wa tafarki madaici, ya ɓace wa tsakiyar hanya. A jiya mun karanta wannan aya kuma mun ɗanyi taƙaitaccen bayani a kanta. Abin da nake so in ƙara mana shi ne, wannan alƙawari dai Allah Maɗaukakin Sarki ya riƙe alƙawari da Banu Isra’il a kan wannan tsari, kuma ya nuna musu cewa lallai tabbas sai sun riƙe wannan alƙawari. To amma daɗinta guda ɗaya ne, Allah Subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da ya yi wani alƙawari da bawa, to sai ka ga akwai wani sakamako na alkhairi, na jin daɗi wanda zai biyo bayan cika wannan alƙawarin da za a yi wa Allah. Shi yasa malam, alƙawarin nan da ka yi wa Allah cewa za ka bauta mar shi kaɗai ko? Shi kaɗai idan ka riƙe shi, to tabbas Allah Subhanahu wa ta'ala ba zai tabar da kai ba, kuma sannan zai yi maka kyakkyawan sakamako na alƙawarin da yi maka. Kai dai kawai kiyaye wannan dokokin Allah. Ku ji alƙawarin da Allah ta'ala ya ɗauka tsakanin shi da su. Abu na farko ya ce, idan kuka tsayar da sallah, na farko. Abu na biyu, kuka bayar da zakkan dukiyoyinku. Dukiyar nan ba tamu ba ce, ta wace ce? Ta Allah ce. Kai kawai mai gadi ne, an baka ne ka riƙa. Allah da kansa da ya baka sai ce maka, to yanzu duk naira goma idan ka bayar, na ma alƙawarin zan baka 700, ɗauka ka bayar. To amma sai ɗan adam ya kasa, saboda me? Yana tsoron wai in ya bada abin da ke wurinsa zai yi me? Zai ƙare. Kuma wannan abin daga wajen wa yake? Daga wajen shaitan ne. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha, shaytan yana muku razani, yana firgitar da ku da talauci, yana umartan ku da alfasha. Anan alfasha malamai ka ce ruwa. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, shi kuma Allah ya nemi muku alƙawarin wata irin gafara mai girma da kuma falala mai yawa, ƙari akan abin da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi muku. To kaga wannan kuma haƙƙi ne fa na dukiyar da Allah ya baka, cewa wannan ɓangaren yau idan aka wayi gari kana da nisabi, to ɗaukar 1/40 na abin da ka mallaka ka bada a matsayin zakka. Yanzu don Allah, a cikin miliyan 4.5 nawa ne 1/40? Nawa ne 1/40? Kaga wani abu, wasu 'yan dubanni ne wanda basu kai ma, zai wahala ma ya kai 60,000 ma ko 70,000. Ita kawai aka ce ka cire ka bayar, to amma wallahi malam wani ba zai iya cirewa ya bayar ba. Ne ga kai ina yanzu kaman shi cire ba da wannan kuɗi. To wani sai ya fara yin wayo, ila ko wasu mutane ne ya bai wa bashi, sai ya kalli wanda ya bai wa bashi zai ce, to yanzu abin da nake so da kai wane? Dama na ni in baka zakkani, to na gode Allah ya saka da alheri. Ce to amma ina ga zami zamiya ne, tunda ina binka kaza zan rike kuɗina a matsayin bashin da yake binka. Malami suka ce wannan bai halitta ba shari'a. Ina fata mun gane wannan, amma akwai masu yi ai ko babu? Akwai wanda in bashi in hatsi ne ma yake da shi zai cire zakkar, zai kalle ka kila kun yi wata mu'amala ta kuɗi, akwai bashi da ya kamata wanda ya baka kabiya sai ce maka to wani gaskiya wannan abin kai hakuri zan baka zakka tunda dai farashin buhun masara ka zari ya ziga canjin ka yanzu na cire kudi na nake binka kenan kaga dai wai duk wannan duwa yanda kada amine ne kada a bada haƙin Allah ne jama'a duk yadda dan adam zai yi yace zai wa Allah wayo Allah ta'ala ya fi shi sanin abin da ya boye a zuciyar shi tun kafin ma ka boye din tun kafin halicce ka Allah ya san zaka to gwara ma ka bi Allah ka zauna lafiya la in aqamtumus salata idan kuka tsayar da sallah wa ataytumuz zakata kuka bayar da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina ba ku rabe tsakanin su ba yahudawa sun ce sun yi imani da annabi Musa da sauran musu annabawan amma ba su yi imani da annabi Isa ba kuma ka ji ni ko Allah amma kuma a yau a duniya an wayi gari yahudawan sun yi ma su nasara wayo kristoci an gani wani wayo suka yi musu sun yi musu wayo ta yadda hatta littafin at-taura da al-injila da suke karanta gospel sun caccanza musu akwai wasu mutane waɗanda suka zo akwai su Paul akwai su wane ne wasu mutane suka zo a baya su ba su ma yi rayuwar annabi Isa ba sai mutum ya ce ai shi ya yi mafarki annabi Isa ya ba shi kaza da kaza ya ce mai kaza da kaza sai a zo a goge abin da ke cikin littafin Allah sai a canza yanzu ka je ka ɗauki Bible za ka tadda akwai me akwai New Testament akwai me Old Testament wani littafi ne Old Testament at-Taura ne ita ce Taura New Testament ita ce me Gospel ita ce Injil to amma abinda zai baka mamaki shine Yahudawa sun ce su ba su imani da annabi Isa ba shi yasa Allah ya ce wa amantum bi rusuli me yasa sun kafirce wa annabi Isa cewa annabi Isa ma suke yi dan zina Yahudawa cewa suke mishi Ibn Staga shi dan zina ne su ba su yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala bane ya yi amfani da mu'jiza wajen ainihin wato samar da annabi Isa kamar yadda idan kai lissafi game da annabi Adamu alaihi salam tsakanin halittar annabi Adam da ta annabi Isa wanne ne ya fi zama babban mu'jiza shi annabi Isa akwai uwa bawa ba uba aka hura wannan ran a cikin mahaifanta kawai aka haife shi shi kuma annabi Adamu ba uwa ba me ba uba wanne fi girman mu'jiza amma su ba su yadda ba saboda kafirci balma sun yi ta kokari na su ga cewa sun kashe annabi Isa su suka zo wannan gidan da yake ciki suka zagaye gidan akan suna so za su kashe shi Allah subhanahu wataala ya dauke shi daga wannan wuri ya dauke shi zuwa sama kuma mun yi imani cewa zai dawo to shi yasa Allah ya jaddada wannan alkawarin tsakanin shi da Bani Isra'il saboda ya san kafircin su cewa sai kun yi imani da manzannina idan muka kalli alqur'ani mai girma shi ma bayanin da ya mana kenan amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih والمؤمنون شي من ظنن شيني أن محمد صلى الله عليه وسلم يا إيماني دا أبن دا أكا سوكر مسنا وهي شيني من القرآن من جرما كل آمن بالله كي دك نمو من إيما والمؤمنون كل آمن بالله سما مؤمني قباء ينسو سن إيماني دا الله وملائكته دا ملائك كنسا وكتبه ده للتفنسة ورسله ده من زننسة لا نفرق بين أحد من رسله بما ربي واتا كان وطن من زنني شيني مجي من إيمان يا النبي موسى أما من كافر جوا النبي إيسى من إيمان يا النبي محمد تو وان دي وان ما يا كافر جاء باب وان يو مسلمي جزيتشي ويشياي إيمان يا النبي محمد amma bai imani da sauran manzannin ba kuma wannan imani na shi zamto karɓaɓɓe a wurin Allah babu shi jama'a Allah ya sa mun gani babu shi gaba daya. To shi yasa jama'a ya rike da matukar muhimmanci a rayuwar dan Adam ya zamto ya rike wannan alƙawari na Allah subhanahu wataala. Sannan wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum, kuma kuka girmama waɗannan manzanni, kuka taimaka musu wajen isar da wannan sako da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato aiko su da shi. Sannan wa aqarattum Allah qarun hasana, kuma kuka bada rance ga Allah rance wanda yake mai kyau. Nan ma Yahudawa suka ƙare wani iskancin daban. Me suka ce? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun, Yahudawa suka ce hannun Allah a makale suke a rataye a wuya. Me wannan ke nufi? Suka ce Allah marowaci ne. Haka Yahudawa suka gaya wa Allah. Allah sai ya maida musu da martani ya ce ghullat aidihim, hannayensu ne suka kankame. Walu'inu bima qalu, kuma Allah ya tsine musu albarka saboda wannan abin da suka faɗa. Bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha, hannayen Allah a shimfiɗe suke, yana ciyarwa, yana yin baiwa, yana bayarwa kamar yadda Allah ta'ala yake so. Amma me suka ƙare wata maganan bayan wannan? Suka ce ai Allah ma ba ma wai maganar ruwa bane, ai Allah ma talaka ne. Me da kami? Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Allah ya ce lallai haƙiƙa Allah ya ji zancen masu faɗin cewa ai Allah ma talaka ne, mu ne mawadata ka Yahudawa. To yanzu wanda yawa Allah tsageranci, yawa Allah wannan rashin kunyan, wa kake tsammani ya ɗaga ƙafa a cikin mutane? Na'am, mahalicci fa wanda ya halicce shi ya bashi rai, ya bashi ci, ya bashi sha, ya bashi ƙarfin da yake gudanar da rayuwa komai. Amma ku duba irin rashin arziki da rashin albarka da Yahudawa suke wa Allah subhanahu wa ta'ala. To ai Allah ya san wani irin alƙawari ya riƙa tsakanin shi da su. Dalilin da ya sa kenan, kun ga waɗannan abubuwan da nake lissafawa ai sun cancanci a yi mai a tsine musu albarka. Sannan an rike alƙawari tsakanin shi da su Allah ta'ala. Wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila, menene? La ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. An gane wannan? To duk sun iya. Allah ta'ala ya rike alƙawari tsakanin shi da su cewa su rika yin umarni da kyakkyawa, suna hani ga barin aikata mummuna. Sai Allah ya bada labarin cewa sun iya. Lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam, an tsine wa banu isra'ila. Banu isra'ila Allah ya tsine musu albarka, ya nesanta su daga samun rahma. A bisa harshen annabi dawuda da isa ɗan maryam. Me yasa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, saboda yadda suke sassaɓa wa annabawa da manzanni da kuma yadda suke ƙetare iyaka. Sai Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, sun kasance ba sa hani ga barin aikata mummuna, kai zaccewa ma aikin munan suke yi. Allah ya ce da bisa ma kanu yaf'alun, tir da wannan abin da suke aikatawa. To Yahudawa wannan shine alƙawarin, amma da sun rike Allah ya ce la ukaffiranna ankum sayi'atukum, da duk zunubanku da kuka yi zan yafe muku, zan kankare muku su. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kuma zan shigar da ku aljannatai waɗanda ƙoramuna gudana a ƙarƙashin su. Faman kafara ba'da dhalika minkum, amma duk wanda ya kafirce wannan alƙawari da muka yi da ku a bayan haka, faqad dhalla sawa'a as-sabil, haqiqa wannan ya bacewa ainihin wato tsakar hanya. Anan Allah subhanahu wataala bayan ya gama wannan bayani da koro mana wannan alƙawari, sai Allah ya bamu labari sun cika ko ba su cika ba. Sai Allah ya ce
fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qaw يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
سنن كركش وانش آية إلى يو النبي محمد sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da annabi Musa akan wannan tsari. Kun san a garin Makka an matsawa manzon Allah, an hana shi isar da wannan sako na Allah, har manzon Allah ma ya dinga addu'a, ya Allah ka bani wasu mutane su taimaka min wajen isar da wannan sako. Wata rana saboda tsabar wahala da manzon Allah ya sha a garin Makka, ya fita ya tafi garin Ta'ifa wai dan ya dan samu sauki. Nan ma yana zuwa, bayan ya je ya bayyana wa shugabannin garin da jagororin garin, nan ma suka bi shi a guje da duwatsu suna ta jefin manzon Allah, har aka wayi gari sun fasawa manzon Allah kai, jini yana kwarara tun daga kansa har kan takalminsa. Aka turo masa da mala'ikan duwatsu, aka ce to a ba mu dama mu musu ruwan duwatsu mu halaka da su. Manzon Allah ya ce a'a, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allah ka shiryar da mutane dan ba su sani ba. A lokacin ne manzon Allah ya yi ta addu'a, ci ya Allah ka bani wasu mutane waɗanda za su taimaka min wajen isar da wannan sako. Allah kada ka banni zuwa ga wasu mutane fajirai, kada ka miƙa ni a hannunsu su yi min ta'addanci, su yi wa addinin ta'addanci, su hana ruwa gudu game da ainihin wato wannan addini. To sai dama duk shekara akwai aikin hajji tun a zamanin jahiliya da ake yi. To sai mutanen garin Madina suka zo, su mutane 70 wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya je zama tsakanin shi da su da dare, abinda ake cewa bay'atul aqaba. Akwai ta farko, akwai ta biyu, shekara ta farko da kuma wacce aka yi bayan wannan. To amma dukkanin wannan manzon Allah bai zo da mutanen gaba ɗayansu ba. Me yayi? Sai ya zaɓi a cikin kowace ƙabila, sai zaɓi mutane guda 12 su zama su ne wakilan sauran al'umman gaba ɗaya. Ina fata an gane. Manzo Allah sai ya zaɓi waɗannan wakilai guda nawa? Guda 12, waɗanda su ne suka zama representatives na sauran waɗannan mutane waɗanda ainihin wato za su isar da wannan saƙo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Kuma manzo Allah ya sanya musu suna an-nuqaba. An-nuqaba ma'ana wakilai, kuma jagorori na ainihin wato al'ummarsu. Kenan kaga yayi koyi da abin da wane? Annabi Musa alaihi salam yayi. Wannan kenan. Sannan abu na biyu, wasu daga cikin malaman tafsiri kamar Imam Al-Qurtubi da sauran malaman tafsiri sun bayyana cewa su waɗannan mutane banu Isra'ila, daga cikin alkawarin da aka yi da su akwai shiga wannan gari inda Allah ta'ala ya ce musu za su je. An gani? Wannan ƙasa mai tsarki shi ne garin Ariko da ake kira a ainihin wato can yankin Baitul Maqdis, cewa an musu alkawarin shiga wannan gari, amma za su je su yaƙi waɗannan mutane gabza gabza. Wasu mutane ne waɗanda aka ce asali su ne ragowan irin tsarin halittar annabi Adam suka yi a duniya. Mun san cewa zara'insa zara'i nawa ne? Zara'i 60 tsawon annabi Adam. Ina fata an gani. Zara'i ɗaiɗai har nawa? Har 60 shi ne tsawonsa. To su ne ragowan halittun da suka rage masu ƙarfin gaske. Kun san an yi adawa, an yi samudawa ko da duk waɗannan. To dama tun da Allah ya halicci annabi Adam, sai ya zama duk bayan wasu ƙarnoni ana rage wa mutane quality, hatta girman jikin ma ana ragewa kaɗan 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 har zuwa yau. Mu ma galibi waɗanda za su zo a bayanmu zai wahala su kai mu quality. Haka ake tafiya tun daga farkon duniya har zuwa yau. To me ya faru? sai waɗannan mutane annabi Musa sai ya dauki jagororin su aka ce to yanzu abin da za a yi kun ga a cikin mutane akwai wawaye amma ku jagororin nan guda 12 ku zo mu je mu shiga wannan garin mu ga wasu irin mutane ne a garin suka shiga gari suka je garin suna ta leken mutanen suka ga wasu irin mutane ne gabza gabza to amma fa an musu alƙawarin cewa in dai sun shiga garin da sunan za su yaƙi Allah zai ba su nasara ashe kaga tun daga farkon duniya har zuwa yau musulunci bai taɓa yin nasara saboda yawan mabiya ba saboda yawan sojoji da yawan mayaka ba a'a yana yin nasara ne da ƙarfin Allah da ƙarfin zuciya da jajircewa mabiya wannan addini to bayan sun shiga wannan gari sun je sun ga waɗannan mutane gabza gabzan mutane sai suka yi alkawari tsakaninsu cewa to kun ga girman mutanen nan eh in mun koma kada mu yadda mu bayo mutane labari cewa ga irin halittun mutanen kawai mu gaya musu cewa dai an yi alkawarin za a je wannan garin za a yi yaƙi Allah zai ba mu nasara to mu shiga wannan garin a je a yi wannan yaƙi me ya faru shikenan sai aka zo su nawa ne muka ce su 12 in banda mutane biyu rak cikinsu akwai Yusha'u ibn Nun ɗaya daga cikin annabawan Allah na Banu Isra'ila na mance sunan ɗaya amma sauran mutane 10 kakaf kowa idan ya koma gida sai ya samu abokinsa da danginsa sai ya ce wane zo 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 ina son mai sirri amma ba ka faɗa wa kowa ban gaya kowa ba ka faɗa wa kowa ka faɗa wa kowa ba to wallahi ai mun je wannan garin mun ga wasu mutanen nan gabza gabza mutane ne kaji irin tsarin halittarsu kaji irin girmansu kaji irin ƙarfin da Allah ya ba su saboda haka gaskiya wannan aiki ba ƙaramin aiki bane kaka gaya kowa sai ce to shikenan a ba damuwa ai ni ma shikenan shi ma in ya koma sai ya samu abokinsa ko aminin sai tip da Allah ina san baka sirri ne amma kaka gaya kowa kai ma to haka aka dinga yi wanne ya gaya wannan wanne ya gaya wannan wanne ya gaya wannan amma fa an yi alkawarin cewa ba za a gaya ba ba za a faɗi ba saboda sun sani cewa ƴan uwansu matsiyata ne in an gaya musu wallahi ba za su biyayya ba to shi yasa da Allah ya tashi ba da labari ma sai da ya ce akwai wasu mutane guda biyu waɗanda suke jin tsoron ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu su ne suka dinga cewa ku zo mu shiga ta wannan kofar in dai muka shiga za mu yi nasara har suka yi annabi Musa tsagiranci wanda za mu zo mu ji wannan tsagirancin suka yi masa akwai Isra'iliyat da ake ta ainihin wato bayyanawa game da wannan aya daga ciki akwai abin da Abdullahi ibn Abbas ya rawaito cewa akwai wasu mutane guda biyu da suka je garin an je dan CID ne sai wanda daga cikin jabbariyu ne ya je yo itace yana dawowa kawai sai ya hange su wasu 'yan mutane 'yan ƙanana kawai sai ya ɗebe su gaba ɗaya sai ya sasa a cikin mazajin wandonsa kawai sai ya ɗaure sai ya tafi da su gida yana zuwa gida wajen matansa kawai sai ya ɗan zazzago su suka faɗo ce ku kuma daga ina ce ai mu mutane ne na wani kuma za mu zo ma mu yaƙe ku ni dama an ce za mu yaƙe ku ce o ku kalle ku yanzu ku aka yi za ku zo ku yaƙe mu sai ya ce kai ko ma dai in take sai da kafata kawai in murƙushe sun kashe su sai matar shi ta ce a'a kyale su ai ba sun ga halittar ka ba sun ga tawa sun ga yadda muke kyale su kuma su ba da labari ai jiki magayi ina fata mun gane wannan to amma dai duka labaran da nake badawa gaskiya ba su inganta ba akwai su da yawa ba zan so in cika mana lokuta mai da su ba amma dai ga wata daya mun gane wannan ai so Isra'iliyat ne waɗanda ake rawaitowa ba su da ainihin wato tushe mai ƙarfi cikin abin da annabawa da manzannin suka ba da labari na gaskiyar faruwar al'amarin amma dai Allah ya ce mutane ne gabza gabza su ne jabbariyun ko cewa aka yi wannan doki ne jabbar ana nufin katon doki duk lokacin da aka yi amfani da kalmar jabbar ana nufin wani mutum mai ƙarfi ko doki mai ƙarfi ko wani abu makamancin wannan an gane wannan to waɗannan mutane sai suka warware wannan alkawari shi yasa bayan labari ya watsu da Annabi Musa ya ce ku zo mu shiga min yaki suka ce yawa kai Musa ka je kai da Ubangiji ka ku yaki mu dai muna nan a zaune eh ba ka ce za a yi nasara ba ka je kai da Ubangiji ka ku yi in kun yi kun ga mu ma shigo garin ka ba Yahudi Allah ka tsare mana imanin mu gashi muna ta gani iri iri to sai Allah ta'ala ya ce فبما نقضهم ميثاقهم سبود وروري wannan alkawarin nasu da suka yi la'annahum muka tsire musu albarka waja'alna qulubahum qasiyatan muka sanya zukatan su suka zanto ke kasassu kuma wallahi har yau haka zuciyan ba yahudi yake ku kalli abin da aka yi a falastin jama'a mutane ne wanda ba su da kayan yaki ba su da komai an shiga da tankokin yaki da missiles da menene da sojoji da makamai mahaukatan makamai ana soka musu da bama bamai a kashe mata a kashe kananan yara a kashe tsofaffi a ruguza makarantu a ruguza gidajen tarihi an yi kace kace da yankin gaba ɗayan shi kuma wai a hakan kasan Amerika kuma tana ƙara ba su makamai kasan Burtaniya tana ba su makamai kasan Faransa tana ba su makamai duk nahiyar Turai ana ƙara musu makamai Allah sarki mu kuma musulmi mun zama abin tausayi lalle jama'a babu zamanin da musulunci yake da kaskanci kamar irin wannan zamanin namu a wayi gari a ce dan uwanka gashi nan ana zalunta shi ana kashe shi kana da yadda za ka taimaka mishi amma saboda jin tsoron ba yahudi saboda jin tsoron wani matsiyaci ka kasa zuwa ka kai mar dauki na taimakon da ya kamata ka bashi yanzu an kyale mutanen nan ba abinci ba abin sha ba ruwan sha ba komai inda abin ya fi ƙara muni za ka gane zuciyar ba yahudi ke kasashiya ce hatta ƙaramin yaro jariri wani zai sabi niga ya harbe shi to shi me ya yi kai ba wannan ba inda abin ya fi ƙara auki za ka je ka tadda a wannan yakin da ake sai an kwashe mutane an kai su bayan garin sansanin yan gudun hijira ko nan za a ji a ƙasa ka wani bomb ɗin a dagargaza su sai aka fake da cewa ai suna so su yi maganin yan hamas ne to yan hamas ne ko ba a ganin su suna can ƙarƙashin ƙasa a cikin ramuka babu wanda ya san inda suke wallahi tun da aka fara yakin nan bai wuce ka ce mutane ɗari da wani abu aka kashe a cikin yan hamas ba su kuma sun kashe ainihin rundunar yahudawa dubanni sun bata motocinsu da tankokin yakin dubanni irin tankokin ma da aka ce ba wani missile da zai zo ya sami saboda suna da anti-tank missile kana harbowa tankan za ta ga abin ta barar da shi amma wallahi suka kera wani handmade da hannu suka kera wannan makamin tankan ba ta ganin shi haka suke dinga ragargaza tankokin kuma abin da zai kara baka ainihin wato confidence shine waɗannan mutane ke wannan yakin wallahi mafi yawan su mahadatin Qur'ani ne tun daga kan Kata'ib al-Qassam wanda suni na akan gaba sai kuma Sarayil Qudus dukkanin waɗannan kungiyoyin na Hamas gaba ɗayansu suna sun jajirce akan wannan yakin su kansu sai da aka waye gari Isra'ilan da kansu suna ji ta ƙashin ƙasa suna cewa da Allah a je ne wannan yakin haka mu ma mun gani to ƙarshe dai ka duba maɗuɗin kuɗi da aka ji aka ce dai a majalisa yadda zan nuna muku irin ha'incin ba yahudi kenan yanzu mutanen da ba su da makamai mutanen da ba su da komai yanzu daga fara yakin nan zuwa yau mafi ƙarancin ƙididdiga ya tabbatar da cewa an kashe falastinawa sama da 30,000 kai ko wannan halin da ake ciki a ƙasar nan aka baka 30,000 insha Allahu in shinkafa za ka siya aka ce a ƙirga ƙwayan shinkafar nan nawa ne ko kuwa to ko da mutane aka ce mutane fa 30,000 ba fa kuɗi ba ba naira naira ba ko kwandala aka baka aka ce maka ga wannan kuɗin aka zubi maka ita kwandala aka ce maka to kirga mana wannan kuɗin 30,000 ne anan zauna ka kirga dan Allah ne kuce ka dauka kafin ka gama kirga eh akwai wahala ko babu to mutane 30,000 aka kashe daga fara yakin nan zuwa yau amma ana ji ana gani su Biden suna goya musu baya, su Prime Minister Ingila suna goya musu baya. A da idan ana irin wannan abin ba a haskawa mutane abin da ke faruwa a yankin Gaza da yankin Palestine, sai da ko sai hutuna a ce ai 'yan ta'adda ne, ai Yahudawan suna kare kansu ne, su ne 'yan ta'adda. To amma yau Allah ya kawo mu zamanin da aka sa technology, kowa yana ganin komai. Kamfanin TikTok shine ya dinga yada waɗannan videos din da sauransu har ake gani. Amma an ka ji America irin Facebook da kake amfani da shi, duk akwai abubuwan da ba za ka dinga gani ba, saboda an sa mene, an sa musu ka'ida na abin da ake so su gani. Saboda kada, amma yanzu da aka waye gari akwai social media, ka duba yadda suke zagin shugabannin nasu ido da ido, suke tinkaransu suna musu rashin kunya cewa wannan abin zalunci ne, dole wannan abin a tsayar da shi. In an yi magana ɗan Hamas, ku je ku yaƙi Hamas mana, amma su talakawa me suka yi, ku je ku nemi waɗancan ɗin mana. Amma haka aka dinga yi. To amma saboda bai hude matsiyaci ne, nikin yahu lokacinsa ya riga ya ƙare, yanzu ana gab da yin zaɓe ne. Dama shi kanshi wannan yaƙin yana yi yana ƙara dagewa, saboda su Yahudan su ƙara aminta su zaɓe shi, sun ci ba za su zaɓe ba. Shi kanshi Joe Biden da ya dinga taimakawa waɗancan mutanen, shi ma Amurka sun ci ba za su zaɓe ba, saboda mutum ne mara tausayi ga irin mutanen, ga irin yadda aka dinga kashe su. Siyaran nan ne ya zo yana wani bayani cewa to yanzu dai sun tausaya, sun gane cewa dai mutane da talakawa da mata da yara ake kashewa kawai, saboda haka sun janye tallafin da suke ba Isra'ila, kuma za su kai musu abinci a je a dinga ba su abincin da za su ci. Bayan gama kakkashe su, kuma an ce ma Isra'ila katkul ta ƙara kai musu hari, amma kuma har yanzu ana kai hari, har yau dinnan ana kai hari, ba a fasa ba. Sannan kuma ya ce to ai yanzu ana ganin cewa kawai abin da zai kawo sulhu a wannan wurin kawai shine a yi two state solution, shine Isra'ila a bata ƙasa mai zaman kanta, suma Falastinawa a ba su ƙasa mai cin gashin kanta. Wannan fa shine abin da aka yi tun kusan 1960s, wannan alƙawarin yake. A ba su ƴancin, ba za a ba su ba, sai an ba su ƙa'idojin da za su cika kafin a ba su ƴanci. Wannan wani irin zalunci ne, wannan wani irin mugunta ne. To amma ka san ba Yahudi haka yake. Dama in ka ce za ka goyi bayansa, ko kuma za ka bi hanyarsa, to hanya ce ta halaka. Allah ka tsare mu. Majalisar Ɗinkin Duniya, mu dawo kanta, ita kanta tana tafiya ne akan tsari na me, na Yahudanci, inda da gaske ne Security Council sun yi hana wannan yakin. Amma Netanyahu ya je kafin a fara yakin nan, ya je ne da map, ya nuna musu cewa kun ga wannan map ɗin, mun share Palestine gaba ɗaya, to haka za mu zo da wannan map ɗin gaba ɗaya, haka za mu mai da yankin gaba ɗaya, za su cinye yankin gaba ɗaya, su kashe duk waɗannan larabawan su kori su a wannan yankin gaba ɗaya, su mallake wannan wurin gaba ɗaya. Kuma ba wanda ya maida musu da martani akan haka. Dalilin da ya sa su Falastinawa suka yi wancan motsin ƙarfi da suka yi kenan. Kuma har yau Allah Ta'ala yana ba su nasara, a hakan da kake gani akwai nasara. Kai, ai su an kashe su ma kaɗan. Ka je ka binciki labarin abin da ya faru a Yugoslavia. Ka je ka ba da labarin, ka je ka binciki irin abin da ya faru a Bosnia Herzegovina. An kashe musulmai sama da nawa? An kashe musulmai sama da 100,000 a wannan yankin, ba ma 30,000 da kashe na Falastina ba yanzu. Sama da 100,000 an kashe waɗannan mutanen. Wace irin musiba ce wannan? Amma kuma wannan abin bai sa musulunci ya bar yankin ba. Har gobe akwai musulmai a wannan yankin, jama'a. Kuma musulmai masu ƙarfin imani. Ku duba duk ƙarfin Rasha ta kasa yaƙan Chechnya. Chechnya ɗan wani yanki ne kawai a cikin ƙasar, amma an wayi gari yau ainihin wato Chechnya ta zama ƙasa mai cin gashin kanta. Rasha ta kasa da ita, saboda me? Ƙarfin imani da musulmin da ke rayuwa a wannan yanki. To waɗannan ina bayan wannan, duk zaman da za a yi na alƙawari, ku duba fa abin da ya faru a wancan yaki na biyu da aka yi na duniya wadannan mutanen fa an kawo su ne a cikin jiragen ruwa yahuda wannan lokacin da aka yi holocaust Hitler ya dinga kakkashe su ya dinga kashe su sai ra yan tsirari suka rage America ta dauko su aka kawo su nan yankin bakin rafi aka ce ku taimaka mana dan ba su wajen zama wadannan mutane a dan aga za mu fito ga dan wuri ku zo ku dan zauna suna zama suna girma suna yawa suna fada da wuri har aka wayi gari America ta fara taimaka bus suna yakan mutanen suna koran suna fada da garin yanzu an wayi gari mafi girman wurin gaba ɗaya nasu ne dan zirin da ya rage na Gaza dan kankanin wuri ne wanda ya rage amma wallahi malam har yanzu wannan wurin ana ganin cewa sai an gama da wannan wurin sannan wurin zai cika wani irin zalunci ne wannan wani irin mugunta ne wannan to babu wani irin alƙawari da zaka kulla da bayahudi ya bi maka wannan alƙawarin wallahi babu shi shi yasa muke kira gwamnatocinmu da ainihin wato gwamnoninmu da shugabannin ƙasa wallahi ku ji tsoron Allah ku musulmi ne Allah zai kama ku wai dole ne sai an bi tsarin waɗancan matsiyatan a wajen tattalin arziki musulunci ba shi da tsari ne na tattalin arziki da gudanar da tsarin gwamnati tsarin ma na gudanar da gwamnati na asali wajen mu aka koya wajen mu musulmi aka koya duk wani tsari ne administration a duniya yau da zaka ganshi wallahi a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu aka koyi yadda ake gudanar da tsarin administration da tsarin yin albashi duk wata da tsarin budget da ake na shekara duk zamanin sayyidina Umar ya fitar da waɗannan al'amura kullun aikin mu kenan a ji a ciwo mana bashi bashin bala'i bashin nan kun ciwo ba kawai za a ce an ciwo bashi bane a in kun ciwo bashin akwai alƙawari tsakanin kai da wanda ya baka bashi sai ka karya darajar kuɗin ƙasarka sai ka zare tallafi da ake baiwa talakawan ƙasar yanzu gangan mai jama'a idan aka je aka sayar fa a Najeriya kullun ana haƙa in an je fa an sayar abin da Najeriya suke samu a cikin kashi 100 na kuɗin bai wuce abin da za a ba Najeriya gaba ɗaya bai wuce kashi 10 kashi 90 gaba ɗaya turawan suke kwashewa wai ana biyan bashi shi yasa nan da shekara 100 ba za mu taɓa motsawa mu zama ƙasa ba sai mun mayar da wani ainihin wato wani abin nan menene za mu ce wani by product ɗin ma'ana wani abin da wani albarkatun ƙasan da za mu zo mu raya daga baya na gold ne na columbite ne na waye-waye da Allah ya yi mana to da shi ne za mu iya tashi mu zama wasu da kuma harkar noma amma in dai harkar mai ne to an riga an gama da mu wallahi an gama da mu duk man mu yana tafiya akan bashi a ƙwarai kuwa ai yanzu baka gani ai mun ma da ake ɗiba yanzu gaba ɗaya ma rabawa ake tsakanin gwamnati da kuma wasu mutane saboda a ƙarƙashin pipe ɗin da gwamnati ke ja akwai kuma na wasu da ke ja su ma suna da refineries ɗinsu da suke da shi na musamman na 'yan bumburutu an gane wannan ai saboda haka man ma da ake daɗin raba daidai ake yi inda za a ce asalin haƙiƙanin man ne ake haƙa an gane wannan to ba ƙaramin daɗi za a ji ba to man ma da ake haƙar raba daidai ake yi bayan waɗanda su turawan suke haƙa su sata na musamman wanda ya fi yawan wanda ake haƙa na Najeriya kuma yawa wato shi dai in ka kalli ba yahudi malam kawai matsiyaci ne ba zai taɓa barin ka zauna lafiya ba yanzu abin da aka yi an kwashe arzikinmu ne sai dai a kawo mana bindigogi a raba mutane a cikin daji yanzu ga shi ana ta fama yanzu wasu matsiyata daga cikinmu suna nan sun kasa sun tsare duk wani arzikin ƙasa na gold a yankin zamfara da yankin birnin gwari da yankin Niger duk inda ka yanci a nan suke kwasan gold ake yi wallahi malam gold kwaya ɗin aka haƙo shi ƙato wannan ya fi ƙarfin miliyan 100 amma ka za a cika helicopters ana ɗiban su ana wucewa su Dubai kuma waɗanda ke cin wannan arzikin ba su wuce in mutane bai fi ƙirga su da 'yan yatsu ba kuma a Najeriyanci an san su an san abin da suke yi amma saboda duk manyan suna da connection kana fara magana sai a ɗan tura maka wasu 'yan biliyoyi a cikin account ɗinka ce to ga wannan ka ɗan fara taɓawa yanzu zuwa zauna a tabiri me kake so a yi ka kusa ɗan adam wa tuhibbuna al-mala hubban jamma shi yasa duk wanda yace zai gyara Najeriya to a bakin ransa yake yi wannan dalilin yasa dole ku ba shugaban da ya wuce a Najeriya uzuri sakanin shi da Allah ya zo da nufin ya gyara amma bai shi ne gyaran ba sai aka jarrabe mu wannan abin da aka yi martin farko kokarin a gama da shi ne saboda ya ce zai kawo mai gyara da ya fahimci waɗanda ke kusa da shi ma so suke su ga ƙarshen rayuwarsa ba magana a gyara ƙasan ba sai gane okay to ni ma barin ci gaba da dan manejin rayuwa ta an samu dan ƙarasa an gangara a hankali in ba haka ba a bakin raina na zo da ƴan ƙasan ma ba wani ko na ce in yi kishin su ma ba wani kishi na suke ba saboda haka kawai shikenan shi ma kawai sai ya salance sai aka wayi gari wannan sihirin da aka yi mar duk takardar ta wuce a gaban shi ya sa mata hannu to ya manta ma ya sa hannun yau in ka zo ka gana shugaban ƙasa ku kai magana cewa za a kawo kaza da kaza zai ce maka to shikenan je ka dawo in ka dawo ka fara bayani sai ya ce maka kai anya ya mata ba ganin ka kuwa to kaga al'amari ya zama sabu a haka fa aka gama wancan mulkin fa haka ne saboda haka in muna son mu zarge shi sai mu zargi mutanenmu shi da ya ba wani kaza da kaza aka ba wani ministan kaza aka ba wani kaza aka ba wani ministri kaza su me suka yi me suke mutanen su tsakaninmu da Allah wani irin mukami ne bai ba mu me muka wa kanmu ka gane ashe mu ne mutsiyatan kanmu ba maganar shugaba ai a matsayin ka na jagora a ministry an baka dama duk abin da ya dace kai su ko ƴan kudin gashi nan suna wa kansu abin da ya kamata amma mu sai mutun ya kwashe dukiyar ya yi ta hadama ita tarawa dukiyar da ba za ka iya cinye ta ba rayuwarka ya dama duk wanda ya kai dukiyar shi turai billahi allazi la ilaha illa huwa wanda duke ba taba dawa Najeriya ba dan dama dama ma ana ganin gwara waɗanda suka sace suka yi investment din a Najeriya su anan suka yi satan da suka sace din ba suka yi turai ba sai suka sanya suka bude kamfanoni waɗanda jama'a ke amfana ana biyan su albashi suna samun alkhairai ai wannan yafi bara wanda zai diba ya kai turai duk abin da ka kai turai wallahi ba zai dawo ƙasar ka ba ba za su baka wannan kuɗin ka dawo da shi ƙasar ka ba sai dai in za ka kashe kashe a can in gida ne ka bar shi a can saboda ka kuka je ka sai da gidajen ka yi waye-waye sai dai a ce harkan diplomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa ne su za su iya baka dan wani abu ka dawo da shi an ji ana labarin za a ba da waye yanzu za mu ba ku kaza shugaban ƙasa Buhari ya ce a ai mu abin da muke so ku kyale mu wannan matsalacin gida ne mu je ku ba mu kuɗin mu mai da shi ƙasar mu kawai abubuwa irin waɗannan suna nan da yawa ma'ana ne ku gane cewa babu wani alƙawari za su zo muku da cewa za su yi investment a ƙasanku za su samar da kaza da kaza za su kawo kuɗi biliyoyin kuɗi za su yi investment na kaza da kaza amma wallahi ku za a maida bayi yanzu hatta harkar noma da aka ce za a investment ka je jihar Kaduna ka je jihar Niger duk inda ka ce za su yi noman gonakin talakawa ake zuwa a kwace manya-manyan ba hectares ba acres a ba su su yi noman su bautar da ku in sun yi noman kuma su sa farashi ne suka ga dama kuma dole a haka shugabanninku za su matsa muku sai kun sai kayan a haka don su ma a cikin wannan abin suna da nasu kasar wannan wani irin yanayi ne Allah kawo mana tsauci Allah kawo mana sauki to shine Allah ke bayyana maka a nan fabima naqadhihim mithaqahum saboda wannan warware alƙawari da suka yi la'annahum muka tsine musu albarka waj'alna qulubuhum qasiya muka sanya zukatansu suka zamto kekasassu yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi suna jirkita kalma daga wurinta ma'ana duk wata magana ta Allah da ta ce ayi kaza sai su juya su ce akasin haka misali a cikin littafin at-taura duk wanda ya zina ka'ida shine kawai a jefe shi ba magana wai ko yayi aure ko bai aure ba amma sai suka canza abin cewa wanda yayi zina to a tausaya mar a madadin rajima sai aka shafe wannan digon sai zama rahima a tausaya mar ga wannan ayyukanci ne suke yawo yau a duniya suna yada cewa LGBTQ ko ko kuma ta da wannan auren jinsi suke yada shi a duniya zama a cewa kasan ku zamu ba ku kaza da kaza amma in kun yarda za ku yi auren jinsi a kasan ku ana ta kawowa yanzu ma daga bayanin ana ta ƙara kawowa ce mu kasan mu ta riga ta yi doka yi ta hana wannan iskanci namiji ya auri namiji nan ta mace ta auri ta mace wani ma ya zama shi wai transgender ne shi ya auri namiji kuma mace ta aure shi gashi na abubuwa iri-iri malam gashi na ana ta yi a duniya na barna iri-iri abinda ke ɗaukan mu da yawan mu in muka kalli yanayin shugabancin mu idan muka kalli na turai sai ka duniya ce a malam ba wani abu wani malamai ku ta cewa mu gyara mu gyara mu gyara su turan ma sai kafirai me yasa Allah ya basu haka gashi nan suna ta jin daɗin su suna kaza kaza bala'in da ke tare da su wallahi ya fi namu amma su akwai ka'ida ba komai ake fita da shi ake bayyana wa duniya ba a duniya Amurka ta fi kowace ƙasa rashin tsaro a cikin ƙasar ka je ka bibiyi programs da suke yi hatta NBC Action suna nuna wasu abubuwa irin waɗannan kidnapping fashi da makami abubuwa har yanzu ana yin shi a Amurka amma me su ba sa fitowa fili su nuna mu ne nan idan an zo ana abu sai mutum ya sa waya kyas ya zama ɗan jarida inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a kun ga gashi nan ma ana kaza gashi nan ma ana kaza ka je ka ɗauki hoton wanda aka cinna wa wuta kana sawa kana ƙara mutane fireja da hawan jini da tashin hankali malam saboda rashin tunani ka je ka lissafa babu ƙasan da ake cin zarafin ƴaƴa mata ake fyaɗe kamar ƙasar Amurka ana maganar cewa a cikin kowace minti ɗaya da za ta wuce ana yi wa mata sama da 15,000 fyaɗe a ƙasar Amurka kullum ka je ka lissafa statistics ɗin duk wata ƙasa da ake labarin ci gabata ka je ka irin ta'addanci da ake a wannan ƙasar so wannan abin ne bai ishe su ba sai da suka kawo mana wannan abin nan ƙasar to shi yasa ka gane cewa babu wani abu da za ka biya wa bature ba yahudi ko ba nasari wai ya nuna maka soyayya da ƙauna wai shi son ka yake taimaka maka wallahi ƙarya yake shi yasa muke faɗin cewa babu wanda zai taimaka mana babu wanda zai kawo mana ci gaba a ƙasashenmu wallahi sai dai in mun farka mun so mu gyara ƙasashenmu sannan mu gyara su saddauna da su suka aiki su tafi wa balewa suke wannan da su suka aiki da turansu suka aiki ko sun yi wa ƙasansu aiki ne a karan kansu sun wakilci al'ummansu ne su in an zo an ce kaza da kaza sai ce a mu gaskiya kasan mu bamu da irin wannan mu muna tsari namu na local tsari wanda muke da shi kuma shafi dacewa da mutanen mu ba mu wani sabon tsari da zamu kawo abin mu ci gaba da wannan local tsarin namu kawai shikenan kwadai so ba kwadai an kashe shi ma an dauka cewa za a je a samu wasu kudade ma dudu ya sata aka ji akan din shi ba komai duk yanki arewacin kasan nan su suka je suka dinga yada shugabanci da musulunci gaba daya za a ji a samu mutane kafirai da maguzawa da ɗan bantansu sun sauko haka zai je garin ya zauna da su ya rungume su ba shi abinci ya ci abincin nasu ba kyama a gama ya sa a kawo mota a dinga ɗiban kayan sawa ana ba su ya ba sarkin musulunci a ɗauki malami ya aje a garin ya shiga makarantar da su da haka fa addinin har ya yaɗu har muka kai wannan matsayin da muka kai amma yau me ake yi sabanin wancan din ake ai ba su gini ba saboda yadda muka maida al'amarin harka ce ta waso su malam duk wani gini da aka yi mai quality ba za ka yi da wannan ba ka je nan jami'ar Ahmadu Bello ka gani duk ginin da aka yi a wancan lokacin a baya duk wanda ake yi a yanzu bai kai na daɗin nagarta ba komai ma rudin kuɗin da aka kashe kwa to kwarai da gaske al'umma miliyoyi suna amfana ka duba a ja kusan nan kuɗi ne wata ke ja akan wai a gyara ta saboda ƙarafa muna sinadarin na ƙasanmu ga matsiyacin ɗan kasuwa da muke da su marasa tausayi tunda su ma ɗan arewan namu muke magana akai tunda suka ɗebo waɗancan mutanen China da mutanen India da mutanen ina su ne suke gudanar musu hakan harkan kamfani tun daga da muka shiga uku da su da babu wata rahama tare da su tunanin su kawai ya za a daga farashi ya za a samu kaza saboda su dai riban kawai ake kallo ba a kallon wani hali za a tsinda al'umma a ciki ya sa kan ma kai wani farin ciki a ce maka ai wani ai ya fara kan kaza to daga ya fara wannan harkar zaka ji hakan ta daga ba haka bane ba Allah kawo mana sauki shi yasa jama'a babu inda ake samun solution na rayuwa da kwanciyar hankali wallahi sai an bi Allah kuma sai an bi tsarin da Allah ta'ala shimfida musulunci ne kawai zai ce maka talaka a agaza mishi yanzu ba tun daga fara Ramadan ba magana muke ba cewa a tallafa wa mutane a ba su abinci a yi kaza da kaza musulunci kawai ke da wannan tsarin ina ruwan ba yahudi shi yanzu idan babansa da mamansa ka tsufa saboda kasu zama mishi damuwa sai ya ɗebe su kai su gidan raino na yake kai su kuma yanzu a arewacin Najeriya nan wa ka taɓa ji cewa ya rataye kansa ya kashe kansa saboda wai talauci ya yi yawa a ina ka taɓa ji yana da wahala ka samu mutum musulmi wai ya rataye kansa wai saboda talauci ya mara yawa a ina ka ji wannan labarin amma ka ji kudancin ƙasar ka gani sun fi mu samun kuɗaɗe na yawo a hannun mutane amma sun fi kowa kashe kansu ka je turai yau a turai akwai wuraren da aka buɗe musamman santoci na kashe kai in duniyan ta yi ma zafi ka gaji sai ka je ka ce tuka a maka ayyukan mutuwa wallahi suna nan haka za ka ga mutum ya je tsoho da shi da matan shi sun je za a ce shi to wannan alluran za a yi maka ita amma za a yi awa kaza ne za ka mutu za a mai alluran matan tana rarrashin shi kai haƙuri kai haƙuri wato ita rayuwar nan haka ne har poison zai dinga ratsa jikin shi har ya zo ya mutu a ina muke da shi wajen kashe kanmu a nan kuma duk kiran talaucin da ake mana mun mutu an gane wannan ai ban mutu ba so jama'a mu yi kokari mu bi Allah mu yi kokari mu karantar da ƴaƴanmu dalilin da yasa ake son ana karantar da ƴaƴa kenan harkan addini duk bokon mutum boko ilimin sana'a ne ba ilimi bane wanda zai kai ka zuwa ga samun gidan lahira da kuma kawo gyara a cikin al'umma wanda ke tarbiyyar addini kai zai iya yanzu daga tashin Professor Isa Alfantami daga wannan kujerun zuwa yau kudin data bai karu ba kudin kira bai karu ba kwashin mutane kudi bai karu ba amma saboda shi malami ne yana da ilimi ya hana su wani ma musamman ki gaya mishi cewa oho dai kai ka gama dai ko ka zaka bi kujerun kuma za mu kara kudin amma da yake mutanen mu da kikai ne ana zagin shi ana ai ya samu kuɗi da kun ga kukan ma da yake yanzu ya daina kuka saboda jahilci irin na mutanen mu to shi yasa kuma abu ne ƙarshe shi ne jama'a idan muka bar malaman mu matsiyatan mu to mun dinga shiga bala'i kenan malami idan ya rasa abinci ya rasa abin da zai yi uzurin iyalansa to wallahi ba zai gaya ma gaskiya ba duk abin da zai gaya maka wani zai halakar da kai shi zai gaya maka wanda shi ma in ya faɗa ma zai samu wani abu a jikinka duk inda barin da ake ta yi ba haka ba ne bokaye da muke da su suka yi yawa duk ba rashin sana'a ba ne wani zai gaya maka shi fa abinci yake ci in ba wannan din ba abin da ya iya wani ma zai ce wallahi in kuka bani sana'a da zan dinga zuwa ina kasuwanci zan daina wannan bokanci haka ne ko ba ka ba ne da yawa ga su nan mun sani so dole mu mai gyara shugabannin mai gyara abu na ƙarshe ne ke son tsaya kansa jama'a shine wannan tsari da muka ɗauka wa kanmu to ba zai kai mu gaci ba a ƙa'idar gwamnati musamman a yankin da musulmi ke da rinjaye idan karanta littafin Ibn Taymiyya wanda ya magana as-siyasat shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya yake cewa gwamnati ke da alhakin ta dinga ɗaukan ɗawainiyar malamai ta ciyar da su ta yi musu albashi na musamman ta kuma kula da karatun 'ya'yansu da komai saboda su suke wa al'umma hidima yanzu akwai ɗan siyasan da ke ma al'umma hidima kamar malamai? Babu shi. Wannan kenan. Sannan tsarin gwamnati na gudanarwa ita kanta ba fa wanda ya samu dolan dole sai mu tsarin waɗancan mutanen. Hatta da demokradiyyance an ce kowace jiha tana da daman tabi irin tsarin da take so. Me zai samu ma ba za mu bi tsarin da muke ganin yafi dacewa da al'ummar mu ba dan a samu gyara? Dole a ci gaba da wannan kiran har zuwa lokacin da Allah zai kawo mana mutane na kirki maabota addini su rike irin waɗannan kujerun. Wallahi za ku sha mamaki. Yanzu ka ji jihar Borno tsakaninmu da Allah irin yadda gwamnati suke haka gwamnatocin suke a nan yankin, tsakaninmu da Allah haka ne yadda ake ba mutane tallafi da abubuwan da ake basu ya je hannun kowa, haka ake a nan? Nan in an ba ɗan siyasa daga can an ce kai ne wakilin mutane kaza an ba shi buhu 20, to Allah ya sa ku su ƙara su gida ko kuwa an ce a raba buhu buhu ne sai zo ya raba mu dubu biyu ko kuma tunda mun saba ne, to Allah ya saka da alheri, saka da alheri. Wani ma kan omo sai harkar da kansa. Allah ya kiyaye, Allah ka tsare mana imanin mu. Allah ta'ala ya ce wala tazalu taqallu ala kha'inatin minhum. Manzon Allah, Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka bushe ba kana binciko kana ganin irin yaudara da ha'inci iri iri na Yahudawa. Illa qalilan minhu, sai wasu ƴan kadan daga cikin su. Dan wannan abin ma ya faru a zamanin manzon Allah ne ko akwai Abdullahi ibn Sallam da yazo musulunta a wurin manzon Allah yace ga mutane nan zuwa bari je mu buya amma kada ka ce musu na musulunta, ka tambaye su wane ne ni. Yazo ce to kun san Abdullahi ibn Sallam? Ka ce mun san shi. Waye shi? Ka ce khairuna wa ibn khairina, ai mafi alheri cikin mu ne, kuma dan mafi alheri cikin mu, ai mutumin kirki ne, ai babban malami ne, ai kaza 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 ne. Sai manzo Allah ya ce musu ya kuke gani da zai anshi musulunci? Ce kai 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 Allah kiyaye alastirbuqi a waye gari a ce wai wannan mutum ya musulunta? Shikenan sai Allah ibn salam ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kace sharruna wa bun sharrina, mafi sharrin cikin mu dan mafi sharrin cikin mu. Ka duba fa yanzu na ka bada shaida mai kyau, kuma yanzu na ka juya ta kuma wani abin daban. To bai Yahudi kenan jama'a, su kansu Yahudawa suna da hannu akan kashe Annabi Muhammad. Mun san wannan. Ya ji yaƙin Khaybara aka ce a kawo masa karfatan akuya, wata mata ba Yahudiya ta yi ta zuba guba a cikin wannan abin, wanda suka ci wannan abincin tare da manzon Allah nan take faɗi ya mutu. Lokacin da manzon Allah yake wannan jinyan, sayyidina Ali zai zo ya tsaya a nan, Fadl ibn Abbas ya tsaya a nan ya dogara akan kafaɗinsu a kawo shi masallaci. A lokacin yana rashin lafiya, manzon Allah yake cewa a yanzu haka ina jin maƙaƙi na wannan gubar da na ci a wannan naman akuya a Khaybara. Shi yasa malamai ke cewa hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma ya mutu yana shahidi, saboda wannan gubar tana daga cikin abin da ta yi sanadiyyan ainihin wato kawo ƙarshen rayuwarsa, ko da ainihin wato lokacin rasuwan ya yi. To shi yasa jama'a yana da matuƙar muhimmanci mu kiyaye wannan. Ballantana wani sai ya ce maka ai mutanen mu ba su da amana, shi yana ganin sai kafiri ne mai amana. Ran da kafirin ya ɗan yi mishi sama-sama, ya yi sama-sama, shi ya luka shi da ƙasa, ya kwashe dukiyar nashi kuma ya sama, sai ya zo ya ta kuka, yana kuma jin kunya faɗa wa mutane. Dan dama ya riga ya ba su aminci, ya ce su ne amintattu. Ai ƙarya ne na Allah baya ƙarewa ko kuwa? Yau da za a ci bamu da aminci da dukkanin shagunan Hausawa a garin nan kaf, da yanzu sun ƙare, da yanzu an waye gari ba mai sana'a, da yanzu an ci an kare kowa, haka ne ko ba ka bane? Kai dai ana dai samu abu ne daga zuciya da kuma tarbiyya. In mutum ya samu tarbiyya mai kyau, ya sami kulawa mai kyau daga wurin iyaye da malamai, insha Allah zuciyarsa za ka tamtu faratas, kuma za ka ya samu alkhairai masu yawa. Allah ta'ala ke cewa wala tazalu taqallu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, sai Allah ya fa'fu anhum wasfah, ka yafi musu kuma ka kauda kai game da abin da suke aikatawa. Inna Allah yuhibbul muhsinin, lalle Allah ta'ala yana son masu kyautatawa. dan zamu dakata saboda ƙorewar lokaci abin da makaranta daidai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda kai kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka yayi mana wannan yanayi da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka yayi mana tsadar rayuwa da bakin talauci da rashin tsaro Allah kai mana maganin wannan al'amara ya Allah ya yadda muka shigo wannan wata lafiya Allah ka ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi Allah muna roƙonka kuma ka amsa mana dukkanin ayyukanmu da addu'o'in mu Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda zamu doge akan hanyar shari'a ta annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka kuma dauki rayukanmu akan wannan tsari Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته